kabarinsa, kamar haka shi ma kansa Umar dan Khattab, Umar bin Khattab radiyallahu anhu yayi irin wannan. Shi ma ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, na samu wata dukiya ani a Khaibar wanda ban taba samun dukiya irin ta ba. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, wato ihbis aslaha wa sabbilha, yace to ani ka rike asalin ta, sannan sanya wato amfaninta kuma ka mai da shi fi sabilillah, mana kai waqafinta kenan. Mun gani anan Abu Talha gonarsa ko lambunsa mafi daraja, mafi tsada wanda yake so, sai sa daukar da shi saboda neman yardar Allah subhanahu wataala. Sannan shi ma Umar bin Khattab dukiya yace mafi daraja, mafi tsada da ya taba samu, ita ce wannan gona da ya samu a Khaibar, saboda su ƙasar ko gonakin suna da kima da daraja a gurinsu, musamman a ce gona tana da dabinai inabai da abin da ya kama da wannan. To shi ma Umar radiyallahu anhu ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya samu wannan ita tafi daraja, to zai ba da ita. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ka rike asalin ya zama yana hannunka, amma amfanin ya zama na fi sabilillah, wato taimakon jama'a, abin da ke kira waqafi ne. Ka san waqafi ya bambanta da sadaka ko kyauta, don aka ce abu sadaka ne, don aka baka shi kana iya bayar da shi nan take, ko ka sai da shi, ko kai wani abu na tasarrufi ta yanda zai bar hannunka, haka nan kyauta. To amma shi waqafi an baka ne domin ka amfana da amfani, amma ba a mallaka maka ba ta yanda zaka iya mallakawa wani kai ma, kuma ko da mutuwa kai ba magadanka ba za su gada ba, amma in kyauta ce ko sadaka tun ka mutu magadanka za su gada. Amma shi waqafi ba zai koma mai shi ba, kam ya ci gaba da amfana da shi ko zuriyarsa a wannan ya zama sadaqatun jariya. To haka sayyidina Umar yayi, aka wakilta mai kula da wannan gona musamman, duk amfanin da ya samu sai a dinga taimakawa, talakawa, marayu, shi kuma mai kula da gona ana fitar masa da haƙƙinsa na ɗawainiyar da yake yi ne daga cikin gonar, da dai ire-iren waɗannan abubuwan da sahabbai radiyallahu anhum suka yi ta yi, musamman irinsu sayyidina Usman Abdurrahman ibn Auf, kafin kowa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, haka nan talakawa waɗanda ba su da komai, haka suke ta yi, wani bai fi sanayya ɗaya ko kwano ɗaya zai mallaka na ainihin alkama ko wani abu kama da haka. Amma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar cewa ana buƙatar tallafa wa waɗansu gajiyayyu, duk da cewa shi ma gajiyayyen ne, amma sai ya motsa ya kwaɗaitu a kan wannan. To wannan shi ne rayuwar da Allah tabaraka wa ta'ala yake so musulmi su yi, su ƙarfafi sadaukar da dukiyoyinsu saboda Allah, saɓanin abinda musulmi da yawa suka ɗauka daga baya, abinda ba shi da muhimmanci ko kuma bai da muhimmanci sosai a rayuwarsu, wani abin ma wanda suke ganin sun wuce ainihin matakin wannan abin, to shi ne abinda za su bai wa wani, kamar tufa wani sai ya saka ta ta ji jiki sannan ya ba wani, abinci wani sai ya rage ya bayar da za a yi da shi sai a ba wani, haka nan tallafin kuɗi sai ɗan wani canji wanda ko faɗuwa ya ma ba za a ji ciwo ba sai a ba wani. To haka dai, amma a ɗauko wani abu muhimmi, duk dukiya da take da ƙima sosai, to sai a taskace a ɓoye, a ɓoye, a ɓoye. Wata ma da yawa ba za a san an same ta ba sai ranar da aka zo ana bincike mai wane ya mutu ya bari ne, ana ta ɓoyewa lokacin ta tafiya. To Allah ya datar da mu. Allah ta'ala yana son ya ga bayansa suna gaggautawa cikin ayyukan alkhairi, to sai ya ninninka musu lada fiye da yunkurin nasu. Kuma Allah ya riga ya ba da shaida an cewa duk abin da kai komai ƙarƙantarsa, kai ɗin kai ma wani ko ka saba wata ai ma wani, to Allah ya san wannan kuma ba zai wasi da shi ba. Allah zai saka maka da alkhairi. To Allah ya datar da mu da ainihin rayuwar zukatanmu a bisa wannan manufa. Allah ta'ala ya ce, kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il, dukkanin abinci wato ya kasance halattacce ga banu Isra'il, su ne wato ‘ya’yan annabi Yaqub, wato zuriyarsa. wato kafin annabi ya'yan annabi sun a Yaqub nake so in ce annabi Yaqub zuriyarsa su ake kira banu Isra'il domin shine Isra'il din zuriyarsa dukkanin abinci wato daga dabbobi tsuntsaye da sauran abubuwa sun kasance halal ga banu Isra'ila su ne Yahudawa ko kuma zuriyar annabi Yaqub alayhi salam illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi sai fa abinda shi Isra'il annabi Yaqub kenan ya haramta akan kansa musamman fahrima alayhi fi tawrat sai aka haramta musu shi a cikin littafin at-taura wa huwa al-ibilu sune raquma lamma tahassala lahu irqun nasa wato lokacin da wani ciwo na jijiya da ake kira irqun nasa ciwo ne da yake kama mutane daga mazauna zuwa karkashin cinyoyi zuwa gwiwa to wato yakan yi musu ciwo da tsanani sosai to a lokacin da wannan ciwo ya same shi fa nazara in shafiya la ya'kuluha to sai ba kance cewa idan aka warkar da shi ya warke ba zai sake cin waɗannan ba zai sake cin nama raquma ba fa harima alaihim su shi ne sai aka haramta shi akan su wanda a shari'a su an yadda da wannan wato abin da ake nufi da wannan shine su Yahudawa a lokacin da suke ta jayayya da musulmai musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa ta suke cewa annabi Ibrahim alaihi salama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da jama'arsa suna cin nama raquma alhali annabi Ibrahim shi da zuriyarsa ba sa ci ta dan menene aike nan wannan ya nuna ba gaskiya bane cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addininsa da shari'arsa wato daidai take da shari'ar annabi Ibrahim ba daidai bane in ji su suna son su kafa hujja kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wani abu wanda ba halattacce bane a shari'ar annabi Ibrahim da na baya da shi bayan kuma yana cewa wai shi da annabi Ibrahim duka shari'ar su daya addinin annabi Ibrahim yake don addinin annabi Ibrahim shine irin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine irin addinin annabi Ibrahim alaihi salam don me aka samu wannan sabani shi annabi Ibrahim baya cin abin na maraquma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wannan to shine alqur'ani ke cewa ba haka bane ba haka bane lokacin annabi Ibrahim ya wuce da jimawa kafin annabi Yaqub shi ma Yaqub akwai dalilin da yasa yayi haka wato lokacin da wannan ciwo ya same shi sai ya bakance ga Allah cewa idan Allah ya warkar da shi zai hana kansa wani abu da yafi so a rayuwarsa kuma sai zama abin da yafi so a rayuwar tasa shine cin nama raquma da shan nononsu cin nama raquma da shan nononsu shine abin da shi annabi Yaqub yafi so a rayuwarsa to sai yayi ma Allah bakance wato alƙawari cewa in har Allah ya bashi lafiya ya warke daga wannan ciwo to ya hakura da wannan abu da yafi so kamar dai anan da Allah ta'ala wanda shine ma munasabar yake cewa ba za a samu cikar da'a da addini ba sai mu'minai sun ba da dukiyar su da suka fi so to shine sai Allah ta'ala ya warkar da shi to da ya samu waraka kaga bakance ya kama duk wanda ya bakancin wani abu ma'ana yayi alƙawari yayi alwashi ga Allah cewa in Allah ya bani kaza ko haka kurin ma to dole ne in abin ya faru ya tabbata to lalle ne bakancin ya kama shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man nazara an yudi Allah falyudihu duk wanda ya bakancin yin wani abu na da'a ga Allah to yayi da'ar saboda haka da Allah ta'ala ya rukar da shi shine sai ya daina cin nama raquma ya daina shan nononsu to sai wannan hukuncin ya biyo zuriyarsa ya'yan annabi Ishaq alaihi salam Ishaq ɗan Yaqub alaihi salam ya'yan shi Yaqub ne zance, tunda Yaqub shi ne ma ɗan Ishaq, wato ‘ya’yan Yaqub aka yi su Yusuf da jikokinsu, to sai wannan ɗin ya zama shari’a a addininsu. Amma wannan ma baki ɗayansa wato bai shafi shari’ar Annabi Ibrahim alayhis salam ba, tunda Annabi Ibrahim alayhis salam ya gabaci Annabi Yaqub, kuma lokacin da Annabi Yaqub alayhis salam ya zamanto ya haramta makansa cin nama raƙuma, kaga ya soke wani hukunci ne da yake halattacce a zamanin Annabi Ibrahim alayhis salam. To wannan kuma ya tabbatar da cewa ashe wani annabi zai iya zuwa da wata shari'a da annabi da ya gabata bai zo da ita ba, da za ta kawar da wancan ɗin. Tunda kamar yadda Baqara ta nuna, wato su Yahudawa suna inkarin canja hukunci, abin da ake kira nasu, an halatta wani abu daga baya wani nasi ya zo ya haramta shi, ko kuma an haramta wani abu daga baya wani nasi ya zo ya halatta shi, sun ce wannan yawo da hankalin mutane ne, suna ta kore wannan a wannan shari'a, kamar da Allah ta'ala ke cewa a canja alƙibla, sai ƙulu sufa'a minan nasi ma wallahu qiblatuhum allati kanu alaiha. Wawa ta zasu me yasa to sun mai tsakan kabila sana ta bayyana da su da su na kan wato canja wani hukunci bayan wani domin taurin kai. To amma Allah ya riga ya taba yin irin wannan ba a shari'o'i daban-daban tun daga zamanin Annabi Nuhu alayhis salam har zuwa zamanin Annabi Ibrahim alayhis salam. To kamar haka nan din ma duk abin da ka sani na rabobi sun halatta ga Annabi wato Ibrahim alayhis salam da zuriyarsa har aka zo kan shi Annabi Yaqub. Sai daga lokacin da Annabi Yaqub ya yi bakance ya haramta wa kansa cin nama raƙuma, wannan kuma kan asarar da Taurat da aka Annabi Musa. Kage na Taurat da ta zo za ta iya canza wannan hukunci. Kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo shi ma Allah ta'ala ya canza wannan hukunci, bai haramta cin nama raƙuma ba a nan ga al'ummar musulmi. Kenan wannan inkari da Yahudawa suke yi na dan menene Annabi sallallahu alaihi wasallam ke halatta raƙuma shi da al'ummarsa, wai ai ya sabawa addinin Annabi Ibrahim. To a Taurat ma da ta zo bayan Annabi Ibrahim, bayan Annabi Yaqub, to hatta cin nama raƙuma kamar yadda ke Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ainihin ya halatta. Saboda haka wato wannan aya na tabbatar da shafi hukunci da wani abu ne tabbatacce a shari'o'in da suka gabata. Yahudawa ba su da wata mariƙa da wannan da za su kushe shari'ar musulunci da ta halatta wani abu ko ta haramta wani abu, ko da ya kasance a da wato ba halattacce ba ne. To shi ya sa Allah ya ce kullu ɗami, dukkanin abinci kana hillan ya kasance halattacce ne bani Isra'il, ga 'ya'yan Isra'il shi ne Yaqub. Illa ma harrama Isra'il ala nafsihi, sai abinda Annabi Yaqub ɗin ya haramta a kan kansa shi ne nama raƙuma lokacin da ya yi wannan bakance. Shi kuma wannan ya faru min qabli an tunzila at-taurat, kafin a saukar da at-taura. To kaga wannan abin suke faɗa ne wanda shi kansa littafin da suke dogara da shi at-taura ba a lokacinsa ba ne abin ya faru. Wato wannan bayan zamanin Annabi Ibrahim alayhi salam. Saboda haka raƙuma ba su haramta ba a kan Annabi Ibrahim. Saboda haka dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halatta su, ya koma asali ne. Yawwa, ya koma asali ne. Ko da ya haramta a kan banu Isra'ila, to bai haramta a kan Annabi Ibrahim alayhi salam ba. Wanda kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya tabbatar da shari'ar Annabi Ibrahim ɗin ne. Qul fa'atu bit tawrati fatluha, ka ce musu ku zo da at-taura ku karanta at-taura. Litabayyana sirri qawlikum, domin ku bayyana gaskiyar maganar ku in kuntum sadiqin, in kuna magaskata. Fa buhitu wa lam ya'tu biha, amma sai suka kidime ba su iya zuwa da at-taura domin su kare abin da suka faɗa ba. At-taura ba ta zo da anin labarin cewa raƙuma sun haramta addinin musulunci ba lokacin annabi Ibrahim alaihi salam, don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam mai riko da addinin musulunci kama annabi Ibrahim ya halatta ba abin jayayya bane, wannan ma babu hujja a ciki. Sannan sai Allah ta'ala ya ce faman iftara ala Allahi kadhiban min ba'di zalik, kuma duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah bayan ai zuhurul hujjati bi anna taharima inma kana min jihati yaqub la ala ahadi ibrahim. Wato ƙaryar ita ce wanda ya kirkira ƙarya jingina wa Allah bayan wato bayanar hujja cewa haramta raquma ta bangaren yaqub ne a wannan bakance da yayi la ala ahadi ibrahim, ba tun zamanin annabi ibrahim bane, saboda haka ba za a iya jayayya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan halatta raquma ba. Annabi Ibrahim alayhi salam raquma a lokacin sa halal ne, kamar yanda Annabi Ibrahim alayhi salam ya halatta su. Su ma banu Isra'ila a lokacin da Annabi Yaqub alayhi salam yayi wannan bakance ne aka haramta musu. Kuma malaman musulunci sun ce wannan a shari'a su ne tan yake halal. Mu al'umma musulmi baya halatta wani ya ce ya haramta wa kansa abu kaza saboda neman kusaci a wurin Allah. An haramta wannan, babu abin da ke zama haram ko ya zama halal sai abin da alqur'ani ko ingantaccen hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da halalcinsa ko haramcinsa. Bakancin da wani zai yi ba zai zama shari'a ba, wannan ya zama abu ne da aka kawar da shi a wannan shari'a ta mu, abu ne da aka wanda shi a wannan shari'a ta mu. Saboda haka Allah ya ce duk wanda ya kaki ƙarya bayan bayyanar hujja akan dacewar shari'a su ne waɗanda suke zalintar kansu tajawizi ke keta ne gaskiya zuwa ga ƙarya. Allah shi ne mai gaskiya, shi ne masanin komai, abin da shi ne daidai cewa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne addinin Ibrahim alaihi salam addinin musulunci. Kuma ganin ta Muhammad
musulunci ya tafi ba
addini wanda kan shirkin ko bai kasance cikin masu hadalla ba dai annabawa fara asalin addini kuma shari'a ba ce daya bai taba yi wa Allah ya alƙaki ya tsarkake barin abu in a ko ani sada ba fi taridin bi ishrakil yahud ne kuna akwai wadi ka roka cewa yahud da suna shirka kuma wannan lalle ba ta tuna yi ba ke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kansa da yahuda ba da dangantaka ta addini ko kan ba ba alaka ta addini ko tsakanin sarki binta da kai ku cikin zo su bar ta su musulmi protokol ce da su amma tun na duna da gaskiya ke ya sada abinci akan sa ya wa huwa ala dini ibrahim fi al-usul sama yana kan addini annabi ibrahima ani akida la yaqu illa tawhid ma bude sai wahu subhanahu wa ta'ala annabi ibrahim ba ya kira zuwa ga wani abu sai tauhidi wato kadai ta Allah da kuma baranta da ba shi ba subhanahu wa ta'ala wannan ga dai an tabbatar da da yaudawa akan halacci raqo ko kuma su abubuwa da suka danganci wai suna cewa su a matsayin su na masu bin addinin annabi Ibrahim sun fi sanin wannan addini saboda haka danganta da addinin musulunci na annabi Ibrahim ba gaskiya bane to shi ne Allah ta'ala ya ce wato su zo da dalili daga wurinsu in su magaskata ne ba to lallai ne wanda duk ya ci gaba da jayayya dan gaskiya ta wannan wannan shine a cikin azalumai kuma Allah ta'ala ya gaskiya in kuna son shari'a ku bi a tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnah musulunci shi kasance ba ta su kai jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Al-Qur'ani yayi bayani sai wa akan mai da musulmi kamar yahudawa yahudawa su kuma da da kuma bayan su kuma cikin bane ne shi saboda sun duka ne na Allah ta'ala ya musu martani da usulubi ne karfin gaske wannan aya tana daya daga cikin abinda yazo yake kara bayyana kuma yake kara falsafa yahudawa da ma duk wani wanda bai bi addinin musulunci ba cewa ba akan tafarki madaidaici yake ba da addinin Allah ne addinin musulunci shi yasa shi kansa annabi Ibrahim alayhi salam wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin da Ibrahim hanifan ma kana shirki saboda haka wannan ayu sai tabbatar da addinin musulunci shi addinin Annabi Ibrahim kuma mutane da kan shari'a su ne kai waɗanda suke akan addinin gaskiya ne addinin gaskiya shi ne addinin musulunci addinin Adam ya tsoko da shi Annabi Nuhu alaihi salam ya jaddada shi bayan mushrikai sun fara shirka sannan dukkanin manzanni sama da 100 ai ko su suka yi gugurmaya tabbatar da shi waɗanda suka tsira su tsira saboda rubuta shi Allah ya kada ka da su saboda cin burko da shi kuma kiyama babu wani da zai tsira je wa Allah da addinin musulunci yau ma la yafu malum wala banun lam atal kalbi salim kalbi salim shi tsira daga shirka ta ainihin ake tauhidi kaman da wasu ayoyi da dama a ba nan gaba za su bayyana da haka yace wa min shubhatil yahud yana daga cikin daga cikin yahuda bangaren da suke fada dan su rikita don kullum so suke su tare kura musamman mutanen da ba su da ilimi mai yawa za a jefa musu shakka game da sahihancin addinin musulunci ko kuma ma har a raba su da shi to sukan yi irin wannan da yawa tabdilu baitul maqdis ila al-ka'aba wai suna fifita masallacin baitul maqdis wanda ba haka lamarin yake ba bi qawlihim huwa afdalu min al-ka'aba wace wa suke yi ayi baitul maqdis masallacin gurbiya da ka'aba daraja da maraba li'annahu muhajirul anbiya'i wa qiblatu wai ai saboda nan ne annabawa da yawa suka yi hijira daga inda nan kafirai suka takura musu kamar annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da yake kasar Iraq aka yi yunkurin kuma shi Allah ta'ala ya tsirar da shi to ka gani wa qala inni muhajirun ila rabbi sai hadi yace wato zan yi hijira zuwa ga wato ubangiji to suka ce wannan shi yasa baitul maqdis ya fi ka'aba wato na cewa kuma ne matatarar mutanen ranar alkiyama yadda suke cewa amma ba din kuma suke yin wannan ba liyil bisu bi zalika alal muslim su rikitar da musulmai haka ne su kawo ruɗa ga musulmai cewa to idan baitul maqdis shine alqiblar annabawa da kowace alqibla ka kenan musulmai sun samu na kasu kuma su ba sai bane inda haka ne da su ma sai su sai ta faɗa wani shi da Allah ta'ala ta karyata su ya nuna musu ba haka bane a ce alqibla ta farko kuma sai su yi mabuta ta farko da aka asa kafin baitul maqdis Allah ya awwala baiti wa da alina an ba kan ta
inna awwala baitin للناس من الذي ببكة مباركا وجل العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
إن أول بيت lallai farkon wani daki wato farkon daki wuzi al-nas wanda aka kafa shi don ya zama wurin bauta wato farkon daki da aka kafa shi muta'abbadan lin-nas fil ard don ya zama wurin bauta ga mutane ba wai gidan zama ko wani abu na bukatun duniya ba daki na farko da aka kafa shi don ya zama masallaci ya zama kuma alqibla ga mutane a cikin duniya dan da zai baka tafi wannan da yake a Makka baka din yana nufin Makka ya zo a hadisi ingantacce cewa wato bana mala'ika qabla khalqi adama bi alfi am wa wada'a ba'dahu al-aqsa bainahuma 40 sana wato mala'iku sun gina shi kan hadithar Adam shekaru 2000 kuma bayansa aka ainihin wato gina ko kuma aka kafa al-masjidul aqsa shekaru 40 ne tsakaninsu ma'ana dai shi ne daki na farko wanda aka kafa domin bautar Allah a duniya mubarakan wanda yake cike da albarkoki abokin albarkoki da alkhairai masu yawa baraka ita ce yawan alkhairi Allah ya sanya lada mai yawa wato a ibada cikin wannan masallaci ko kuma kewayensa ya sanya alkhairi da uhudan lil alami kuma ya zama shari'a ga talikai da annahu qiblatu domin ka'abar ita ce dakin ka'aba shine alqiblatu a duniya ko daga ko ina a koyin duniya ka Ka'aba din ake wato fuskanta domin ayi sallah. Saboda haka Allah ya masa albarka kuma ya zama dalili alama ta shari'a. Wa fihi ikbarun binti shahr al-islam fi jami'il alam. Cikin wannan akwai ba da labari cewa addinin musulunci zai yaɗu a cikin dukkan duniya, wato dukkan sassan duniya. Wato Allah ta'ala ya sanya Ka'aba ya zama ɗaki na farko domin ya zama a matsayin alƙibla ga mutane a garin Makka. Kaga sai nassanta a Makka, kenan ba Baitul Maqdis ba. Wannan ma Allah masani, wanda ya san komai ya san sirri, shi ya ba da wannan labari. Kenan wannan ya kore abinda Yahudawa suka faɗa na cewa Baitul Maqdis shi ne masallaci mafi daraja, kuma shi ne wanda ya gaci masallatan duniya. Wannan ma ƙabilanci ne irin nasu da birewa. Amma dai Ka'aba shi ne ɗakin farko. Fihi ayatun bayyinat, cikinsa akwai waɗansu alamun bayyanannu, cikinsa akwai alamun bayyanannu wato wanda suke nuna ikon Allah, suke nuna shari'arsa. Maqamu Ibrahim shi ne matsayin wurin tsayuwar annabi Ibrahim alayhi salam. Hay allazi alhajaru allazi qama alayhi inda bina'il bayt, dutsen da Ibrahim alayhi salam ya tara da kafar salatin gidan daki tun waɗannan dubunnan shekaru. Fa asar qadama fi, sai daga digansa suka yi alamu dutse ne, amma kuma sai ga alamun takun nasa, tafin kafafun nasa ila al-qabr tadawul zaman wa tadawul al-adi alai, kada tsawaita zamuna shekaru dubannai da kuma yawan yanda hannun suka taba, amma bai shafe ko ya goge ba. Wannan labari shine labarin gaskiya. Ka'aba wacce aka kafa ta daki a matsayin daki na farko na wurin bauta, wanda gashi nan akwai alamun har zuwa yau daga lokacin da Annabi Ibrahim alayhi salam ya jaddada wannan gini. Wannan shi ne gaskiya, ba abinda Yahudawa suke da'awarsa na cewa Baitul Maqdis ne mafifici ba. Kaga anan ma an kore maganar su, an kore shubhar su, kamar da aka kore wancan shubha ta wai dan menene musulmi suka halatta raƙuma. Aka ta raƙuma halal ne, saboda aka halatta wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga raƙuma shi ne daidai. Sannan kuma da suka ce Baitul Maqdis shi ne masallaci mafi daraja, Allah ta'ala ce a ba haka bane, lallai ɗaki na farko da aka kafa domin bauta ga mutane to shi ne wanda yake a garin Makka. Bayyana albarka, mana inda yake da kewayensa akwai albarkatu masu yawa. Allah yana sanya alkhairai suna tahowa daga ko'ina, wadatar abinci, kayan marmari, kuma baƙi suna zuwa daga ko'ina ko da yaushe babu katsewa tun daga lokacin da aka fashi har zuwa yau. Sannan ga kuma wata alama ta zahiri wanda shi ne guraren takawar Annabi Ibrahim alayhi salam a lokacin da ya gina Ka'aba. Banda wannan ma kuma wa man dakhalahu kana amin, kuma wanda ya shiga cikinsa wato masallacin haraminsa kenan kana amina, ya zama amintacce. La yajuzu an yuta'arrada lahu yuta'arrada ilayhi athlan aw zulm, baya halatta abin da masa da kashe ba ko zalunta a wai zakonin wannan. Saboda haka wa huwa haramun amin, harami ne amintacce. Wanda ake ne Allah ya sanya ma wannan daki da kewayensa wato haramin kenan, wani kwajini na musamman da wani wata doka, wani hukunci na musamman wajen cewa baya halatta wanda duk yake a cikin wannan haramin wato a tasan masa a cutar da shi, duk da cutarwa da zalunci ko zub da jinin wani ko da ba a cikin haramin ba, haramtacce ne in babu haƙƙi. To amma wurin sai zama nasa haramcin da munin wato ya fi ko'ina duniya. Kamar a ce mutum yana azumi a cikin Ramadan ya aikata laifi kaza, lalle yana da muni, ya yi muni ko da yake aikata shi ko da ba a cikin azumi ba ko da a cikin Ramadan ba, laifi ne. To amma ya ƙara mantowa laifi, sai aka rawaito tun kafin musulunci, tun zamanin jahiliya mutane suna gamuwa da mutanen da suka cutar da su, ko da kashin su yan uwa ma, amma in dai a haramin ne to sai zama ba sa iya tare musu ba sa iya yi musu komai har sai sun fita daga harami sai zama guri amintacce duk wanda ya shiga ciki koda mai laifi ne to ya aminta har sai ya fita daga cikin harami wa min tafdilati llahi bi bakkata ala ghairi kuma yana daga fifita dakin Allah dake a Makka da Allah yayi akan waninsa ja'aluhu mawdi al-hajji dunai Allah sai sanya dakin Ka'aba wato ya zama wurin da za a je domin a gudanar da aikin hajji amma ba a yadda a gudanar da shi a ko ina ba a duniya inda Allah ta'ala ya umarni da aikin hajji a zamanin annabawan datan domin dalilan hadisai sun tabbatar da cewa annabawa da yawa da suka wuce sun yi hajji to ba a taba shar'anta yin hajji zuwa ga wani wuri ba tutur sai Ka'aba wato sai Ka'aba Allah ta'ala ya ce lillahi ala nasi hijjat kuma Allah ya umarni akan mutane sai Allah ya umarni ga mutane min zaman Adam ila akhir zaman tun daga zamanin Annabi Adam har ƙarshen duniya hijjul bait ziyartar wannan daki ziyarce hijju ko hajju duka lugha ta zo don ma'ana ziyartar dakin Allah Allah ya umarni ga mutane amma man istata ilayhi sabila ga wanda ya samu iko zuwa gare shi wanda ya samu iko zuwa gare shi fasarahu sallallahu alaihi wasallam bi zadi wal rahila an rawaito wani hadisi ko da yake yana da rauni cewa ya fassara shi ikon da cewa guzari da kuma abin hawa malamai sun duba cewa akwai wasu abubuwa da dama da za a iya dubawa banda wannan kamar misali lafiya ko koshin lafiya ko karfin jiki kaga nan ai guzari kawai aka ce ko da kuma abin hawa to ya zama akwai lafiyar jiki ko kuma akwai karfin jiki sannan kuma akwai aminci amincin hanya dan akwai hatsari misali akwai wato wani hargitsi akan hanyoyin kuma barazanar wasu in ta'adda musamman lokacin da ake tafiye-tafiyen a ƙasa duka malamai suka ce in babu aminci hanya shi ma kirari bai kauce ne dole sai an samu al'amuru ala tariq hanya aminci akan hanya an samu kuma asihha asihha wal quwwa wato lafiya da kuma karfin jiki da dai sauran abubuwan da suka danganci wannan ma'ana dai duk abin da zai sa ya zama an samu iko da ce ake nufi duk abin da hajjin ba zai yiwu ba sai da shi to shi ake nufi manista ya yi sabilin wanda ya samu iko zuwa da shi malamin kamar da ya zo a hadisi Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta hajjin ne sau daya kamar da ya zo a hadisai da dama wani hadisi ingantacce da Imam Ahmad da wani su suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi wa mutane bayanin farlancin hajji sai wani mutum ana kiransa Akra al-Akra ibn Hadis yayi maza gaggawa sai ga sallallahu alaihi wasallam ya Allah sassama ransa bai dadi ba sai ya ce a ce ku dinga bari na in yi magana yawa ku dinga gaggawa ku bar ni matukar ban ce muku wani abu ku bari har na kai karshen magana ta yanzu da na ce eh to kaga sai ya zama wajibi ko ba za ku iya ba ko mutum yana da dukiya daga nahiya mai nisa duk shekara a ce dole ne sai ka je ɗawainiyoyi kawai da suke kan mutane ba za su bar su su ji daɗin hakan ba ko da akwai wayata to sai Allah ta'ala ta su sa bayinsa sai ya ce hajjin sau ɗaya ne a hadisai da dama kuma ya zama ijma'i wanda babu saɓani akan haka cewa hajji sau ɗaya ne a rayuwa hadisai da yawa mutawatirai sun tabbatar da wannan kuma ijma'i malamai su iya kullu akan haka sun yi saɓani cewa dole ne daga shekarar da ka fara samun dama za ka je wato alhajju wai alal fauri am alal tarahi shin hajjin yana wajaba ne nan take da ka samu iko ko kuwa aya wajabcinsa wato ainihin ana akwai sassauci a jinkirta akwai saɓani akan wannan abin da aka fi saɓa dai shine a gaggautar ɗin amma in an jinkirtar ɗin ma babu laifi matuƙar dai ana fatan a yi ɗin kuma akwai niyyar kuma akwai alamar wato samun damar haka ɗin a gaba imam al-Qurtubi ya nakalto daga wasu da yawa daga cikin magabata abinda ke nuna ainihin haka Allah ta'ala ya ce wa man kafara wanda ya kafirce ma Allah kuma yake karbar gaskiya fi amri tafdilil ka'bati ala baitil maqdis dangane da fifita ka'aba akan a masallacin baitil maqdis wannan lagani ne anil alamin to lalle Allah mawadaci ne a barin talikai mutane da aljannu da mala'iku duk gaba daya Allah ba mu bukati bane zuwa gare su su ne mabukata wasu kuma suna cewa wanda ya kafirce ma Allah yace ba zai yi hajjin ba ya zamanto marowaci yana ganin hasarar dukiyarsa zai yi idan ya yi aikin hajji to ya sani cewa aikin da zai din dan amfanin kansa ne shi zai amfana duniya da lahira kamar da Allah ya ce la yashhadu manafi alahum shi hajji akwai amfanoni da yawa da ake samu an yi shi to amma in mutum ya kace ya mutunce ba zai yi ba to Allah mawadaci ne a barin talikai kenan wanda ya wannan ruwar shi ne wa kansa hasara faman kafara anil haqi wanda ya kafirce a barin bin gaskiya ko rukuta wannan lafiya ila nafsa bai tuta da kowa ba sai kansa yana laganiyun anhu an gai da Allah mawadaci ne a barin sa hakanan a barin wani sa Allah ta'ala bai bukatar wani abu daga wurin bayan sa sune mabukata to shi yasa yake shar'anta musu hukunce hukuncin da za su amfana da su duniya su da lahira su waya furidu ahkamuhu ala al-mukallafina li fawaida yarji'u nafuha ilayhi la lahu ta'ala inda madaukin sarki yana farlanta hukunce hukuncen sa akan mutane akan bayi masu baligai masu hankali domin amfanin da za su dawo zuwa gare su don amfanin su ne da babari da shi ba dan shi ne kafin ya halitta kowace halitta shi yana da wata tawayani ko bukata Allah ta'ala mawadaci ne a barin wannan saboda haka da abinda halitta su din shi ya so ya halitta su ba ne yana bukatar wani abu a barin su sannan ra'ayi da su shi ke ra'ayi da su sannan duk abinda suke yi na ayyukan alheri shi ke datar da su kuma shi zai saka musu amfanin da za su samu amfanin kansu wannan karfafa bayi ne akan su sado da su sallama su miƙa waya ga Allah su bauta masa dan ya cancanta suna masu sanin kuma bautar da suke yi dan amfanin kansu ne za su amfana da ita kuma za ta kare su a barin cutuwa duniya da lahira wanda duk yayi gaskiya ya riko da shari'a ta gaskiya kuma yayi ibada yanda Allah ta'ala yake so to ya janyo alheri gare shi duniya da lahira kuma ya kore sharri da mummuna abu a barin sa duniya da lahira kenan wanda bai yi ba ya janyo wa kansa hasarar alkhairan din da ake samu kuma ya janyo wa kansa wato taɓewa ta sharrin duk da ke riskar masa wannan aiki da sannan sai ya ce wa min talbisil yahud yana daga cikin rikitarwar yahudawa jihadum ayatillahi ala ilmihim bisidqiha li yadullu an-nas ala musu da suke yi da ayoyin Allah ta gaskiya sun san su don su katar da mutane a barin hanyoyi fa ankara Allahu alayhi zalika to shine Allah ta'ala ya musu inkari akan haka wanda yake gaskiya shedan duk in ya samu damar hana mutum bin gaskiya to sai kaga kuma bayan shi din ya bata ba zai hakura da iyakar batansa ba sai kuma kullun ya yi dinga kokarin jawo wasu zuwa ga batansa wanda wannan shine aikin yan bid'a yake masu bin son zuciya a tsawon tarihi haka za a gani ba za su hakura da iya batan da suke a kai ba sai sun yi kokarin kange mutane a barin gaskiyar da suke a kanta don su zama ainihin bai ɗaya da su insha Allah ta'ala ya ce
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله لم تصدون عن سبيل الله من عِوَجَا تَبْغُونَ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
قل يا أهل الكتاب الله تعالى يتياكم أبوتا للتافي واتو أنا نفي يهود دا نسارة مسمى يهودا نسارة كرستو تيكي أنا باب شكا سوين جاية دا النبي صلى الله عليه وسلم دا وإن دا بس مسلم تنبا بس بيشي با لليسنا دا جاية تعمى ما فيا سنن جاية دا قيدي دا ما كرتي دا كما تاد قرر rikitarwa da shubha wato a cikin al'umma addinin musulunci su ne yahudawa galibi su ake kira anan ya ahlul kitab ni ma tafurun Allah wai dan menene kuke kafircewa ayoyin Allah me yasa kuke barin ayoyin Allah kuna bijire musu kuna kafirce ayoyin Allah wallahi shahidun ala ma ta'malun alhali Allah mai shaida ne akan abin da kike aikatawa wai jazikum alaikum zai saka muku akan sa. Allah ta'ala ya san cewa sun san abin da suke yi, su ma sun san ba akan gaskiyar suke ba. Dan mutumin da da misali da mutum yana kira zuwa ga sunna kuma akan ta ya taso la Allah iyayensa ma tarbiyyar da suka masa kenan, baya kan wata bid'a cikin bid'o'i ya taso a cikin manhajin sunna har ma ya karanta ta yayi ta kira akan wannan sunna. To amma wata fitina ta same shi daga baya, ko dai ta san abin duniya ko ta neman daukaka da shuhura a duniya, sun jagoranci wasu abubuwa irin wannan suka same shi sai zo ya canza tafiya. To abin da ya sani din nan da ai ya san da shi ko ba haka ba, kawai wannan bukata da ta kawo shi ita ce dai ta sa ya canza ko ba haka ba. To kuma ya yake haƙiƙi cewa abin da ya sanin nan na da din kuma yake inkari ga masu yi ba su shi a wannan sanani ko kuma ta sa na fada wannan ne don mu gane ga irin wannan bid'o'i masu muni suke gurɓata da ajiyar mutane ba don na kama hajji ba shi yana daga cikin waɗanda suke ƙaura da wannan suke faɗa da wannan, amma wani dalili na san wani abu na buƙata ko kuma taɓewa kurin sai ta zo masa sai ya canza. Da suka ga ya ta samma faɗa da gaskiyar kuma da masu ita haka kan abin da ya sani game da Yahuda suka yi kenan, sun san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne manzon gaskiya, suna bishara akan wannan suna gargaɗi kuma, amma da yazo suka kafirce masa to Allah ya fushi da su. To kuma sai suka kama ba abin da suke yi har kullum sai kokarin bata karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kokarin bata ayoyin Allah subhanahu wataala. To shine Allah ya kira su ya kuma Abu Talib tafi ma'ana Yahudawa ni mata furuna bi atina me yasa muke kafirce mu ayoyin Allah, wallahi shahidun alamata amalun alhali kun san cewa Allah mai shaida ne kan abin da yake aikatawa. Yanzu bai ishi mutum taɓewa ba ya zo yana musa abinda ya tabbatar da shi cewa suna ce ya tabbatar da cewa shari'a ta zo da shi, amma yana faɗa da shi ya san kuwa haka abin yake a littafin Allah su sama su Allah su sama ya san akwai wanda zai tsaya gaban Allah, amma dai don ya kare muradinsa ya riƙe magoya bayansa ya mori abinda yake mora a duniya me zai sa ku yi haka? Kada ku yi haka. Kule alal kitabi ka ce musu ya kuma abota littafi ma'ana Yahudawa lima tasudduna an sabilillah, don me kuke kange mutane a barin hanyar Allah wato addinin sa ba su musulunta kuma suna kokarin fata hanya kar mutane su musulunta ba su biyayya ba kuma suna kokarin datsa hanya don kar a yi biyayya ga Allah, haka nan wato har kullum suke so kokarin jefa mutane cikin saba wa Allah amana wa wata sunna salima ta sunna sabilillah mana dan ne kuke kange kangewa a barin hanyar Allah ba wanda suka yi wa daga cikin mutane kuna kokarin ku datse ku bautar da su shuma kun bauɗe kuma kuna kokarin bautar da wasu bi takazibi kuma annabi ya san sama da ƙaryata annabi wa katmina alti da kuma koyi sifar sa kullun kokari suke suna nunawa marasa ilimi cewa ai bin sa din da su marasa ilimin suka yi saboda jahilcin su haka suke nunawa larabawa da kaumiyyai wanda ba su da ilimi suka yi imani sai suka dinga nuna musu cewa ai su sun karanta littattafai sun karanta taura sun karanta littattafai suna da ilimi annabin da aka ce din ma an faɗa amma ba wannan bane ba shi bane yana cikin gaba dan su samu su more abin da za su more a dandali kafin su mutu a su koma da makomarsu suna ta kokarin ƙaryatawa suna da ba da misalai na abubuwan da suke ganin addinin musulunci ya bambanta da addinin annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka shi yasa su tunda suna da ilimi ba su bi shi ba kake nan idan da wani mara ilimi zai wauta sai ya zo ya bi su sai ayi su ne masu ilimi saboda haka abin da suka faɗa shi ne dai har akwai lokacin da wasu suka tambaye su wai tsakanin su mushrikai masu bautar gunki da annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne yake an gaskiya suka ce a haula ya adam ne lalina amin musabila waɗannan masu bautar gunki sun fi musulmai shari'a akwai lokacin da Ka'ab ibn al-Ashraf ɗaya daga cikin malamansu ya faɗi wannan suna faɗin wannan wai masu bautar gumaka masu shirka sun fi zama akan addinin daidai akan musulmai to wannan yana daga cikin kokarin kange mutane tabguna iwajen kuna neman tafarkin na Allah ta'ala ya karkace kuna neman karkacewa ga tafarkin Allah bautin sarki addinin Allah kada ya daidaita wa antum shuhada alhali kuna masu shaida kuna tabbace da kuna da tabbacin cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya amma kuma kokarinku shine wato ku bautar da mutane ai alimuna bi annabi maryam qayyima huwa dinul islam kun san cewa addinin da Allah ya rada shi sahihan addini da kakin addini shine addinin musulunci ko san wannan kuma da Allah ta'ala ya ce inna dinan indallahi islam wa man yattabi'a islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin Allah ya tabbatar da cewa addini karbabbe kawai a wurinsa shine addinin musulunci kuma wanda ya bi wani addini wanda ba musuluncin ba to lalle ne aikin sa batacce ne ko a lahira Allah ba zai karba ba kuma a lahira zai zama cikin masu tabewa masu da goma a cikin jahannam mu gode wa Allah ta'ala da ya dora mu akan wannan addini na musulunci duk wanda ka gan shi nan kamar da bayanai za su zo daga alkur'an da a wannan sura wato baya kan addinin musulunci to a gabar wuta yake duk wanda ka gan shi yana wani addini da ba musulunci ba in Allah ya so shi da rahama kafin ya afka to sai ya tuba ya musulunta ya kalmar shahada shigo addini amma idan mutum ya mutu a haka to ya rubuta kenan ya rubuta cikin wannan wuta kuma har abadin abada qul innal khasirun alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyam zalika huwa al-khusran al-mubin taɗewa ta gabaki ɗaya kenan Allah ka kiyaye sun san wannan amma suke jayayya to Allah ta'ala ya ce wa man lahu bi ghafilin amma ta'malu Allah ba marafka ne bane a bar abin da kuke aikatawa wannan ba karamin gargadi bane idan wani ya saka wa'ansu bayan Allah a gaba yana kokarin kandara da wani kasar da su kamar misali da kai za ka san madara da ta haka da ya yi gaskiya wasu san gaskiya amma san duniya san shi da kansu san wani dalili a gaba da ya yi da su daga wasu sai su ainihin fandaye sai su kama wata bid'a su kama wasu abubuwa na bata kuma su zaki su tsaya haikal akan cewa lalle sai sun kare wannan domin su batar da mutane da yawa suna sani to Allah ta'ala yana gaya su cewa Allah fa ba marabka ne bane a barin abin da yake aikatawa Allah yana jin mutane yana ganin su yana sane da su mala'ikunsa suna rubuta abin da kowa yake faɗa da kuma abin da kowa yake aikatawa kuma ana kirga ba mara ne ko mutum ba in sun kare zai mutu shin ba za a yi tsoron Allah ba, a tsoron gaskiya ba za a yi tsoron Allah ba, ainihin a kiyaye a daina ɓata gaskiya ana ɓatar da bayan Allah ba, don ko bajima sai an koma ga Allah. Wasu sun yi wannan shekaru aro-aro, da wannan shekaru ɗaruwan shekaru sun koma ga Allah, sun tarar da abin da suka tarar, abin da suka samu ɗin in ma sun samu sun bar shi a nan duniya. Alfarma ce, dukiya ce, jama'ar ce, ko menene, babu mai tanadin kirki, kuma wanda ya rabauta zai yi sa'a kuma, sai wanda ya yi haƙuri da kowane irin abu, sai abin da zai zo masa ta hanyar gaskiya, yawa ta hanyar da Allah yake so. Amma duk wani abu da za a samu ba ta hanyar da Allah yake so ba, musamman ma a ce sai an ɓadda wani bai an ɓata, to sannan za a samu, to wannan guzuri ne na halaka. Allah ta'ala zai ɗorawa duk wanda ya jagoranci mutane a kan ɓata, kwatankwacin zanuban waɗanda suka ɓatan da ɓatarwarsa. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Wanda ya shi kira zuwa ga shari'a, wato to yana da lada kwatankwacin waɗanda suka bi shi. Kama haka, man da'a ila dalatin kana alaihi min al-wuzri mislu wuzri man tabi'ahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanda kuma ya kira zuwa ga ɓata, to yana da nauyin zunubi kamar zunuban waɗanda ya ɓatar. Kaga abin ba ƙarami ba ne, zunubin kansa yana zunubin da ya ɓatar. Liyahlu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzari allazina yudillunahum bighayri ilmi ala sa'a ma yazru. Sai su ɗauki zunuban kansu, zunuban waɗanda suka ɓatar, zunubai cikakku, su zo da su niƙe-niƙe ranar alƙiyama. To babu shakka wannan shi ne taɓewa mafi muni. Allah ka tsare mu daga wannan. Shi yasa Allah ta'ala ya ce, Allah fa ba marabka ne ba ne a barin abin da kuke aikata na kufri wata kazib, na kafirci da kuma ainihin ƙaryatawa. Inna ma yu'akhirukum ila waqtikum liyujaziyakum. Allah yana jinkirtar muku ne zuwa ga lokacin mutuwar don ya saka muku. Tun daga ranar mutuwa, kamar da hadisai suka zo, duk wanda ya zaɓi duniya ya zaɓi ɓata, ya bi hanyar ɓata. Tun daga lokacin da mutuwa ta zo, mala’iku za su fara dakawa mutum tsawa, suna razanar da shi cewa abin da ya zaɓa ɗin, to damar duk ta ƙare yau kam, za a fara ɗanɗanar ainihin abin da aka shuka, za a girbe abin da aka shuka. Kuma daga wannan lokaci kafiri ko munafiki ba yi da ranar jin daɗi kuma ko farin ciki ko sanyin jiki ko dukkan wani abu da ka sani na alkhairi, ba wai nan da har abada ne. Daga sanda raɗaɗin mutuwa ko jinyar ajali ta same shi har zuwa ya mutu, ya mummunar mutuwa, har kuma abin da zai tarar a kabarinsa, kuma har rayuwar da za a yi nan kafin alkiyama, wa ba dandalin alkiyama, duk abin da za a yi na kacaniyar alkiyama mai tsanani ne a kansa. Zalika yawman asir alal kafiri na gairu ya sayi, rana ce mai tsanani ba mai sauƙi ba akan kafirai. To haka abin zai zo tsanani, da ƙarshe kuma a tunkuɗa shi an yi a izaki ya sa zuwa ga mazaunin sa na har abada, shi ne wutar jahannam. Zalika babu taɓaɓɓu cikin masu taɓewa kamar ainihin irin abin da Yahudu suka yi, sun san gaskiya suka take. Wanda ya san gaskiya ya take ta, ya samu jarin arziki da rabo na har abada, amma ya take shi, ya ainihin zaɓa wa kansa taɗewar. Shi yasa aka ce suna daga mafiya tsananin masu nadama ranar alkiyama. Wanzirum yawmal hasara iz qudiya al'amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Kamar mutane gargaɗi ranar da za a yi da na sani. Mutane suna cikin wato gafara a nan duniya, ba sa imani, amma fa ranar lahira in mutum ya ga abin da ya jawo wa kansa na wato hasara ta har abada, shiga wuta har abada, ga kuma haramta shiga aljanna, wanda Allah ya ba shi sani in ya aiki da shi sababi ne ya shiga aljanna, kuma darajarsa ta ɗaukaka har ma ya ceci waɗansu. Amma mutum ya take don wani dalili, ya zama kuma dalilin halakarsa ga baki ɗaya, shi kansa ba zai tsira ba, ballantana ya zama dalilin tsiran wani, babu shakka wannan ga na sani. To da wannan shimfiɗa takaice insha Allah za mu tsaya a yau sai darasin gobe bi izni ta'ala sai mu dora inda muka tsaya ina roƙon Allah ta'ala ya datar da mu Allah kuma ya mana baiwa da ainihin dawama akan wannan tafarki na musulunci da imani dukkanin wani aiki na alkhairi zai kusanta mu zuwa gare shi kuma dukkan wani abu na zadi a duniya wanda zai sama sabanin wannan kuma ya kankanta sa Allah ta'ala ya raba mu da shi Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته